gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
zaman kanta ta kasa INEC Professor Atahiru Jiga yace da alama al'ummar Najeriya sun fara yanke kauna da nagarta ko tsarin ayyukan hukumar zabe sakamakon wasu matsaloli dake cikin manyan dalilai da ya zayyana. Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta saki gurfanar da tsohon shugaban hukumar zabe ta INEC a gaban kotu bisa tuhumar sa da almundahana da sama da fadin wasu kudade fiye da naira miliyan 1000. Ya kira ga dattawa da masu ruwa da tsaki a siyasar jihar Kano da su shiga tsakani domin mayar da wukar cikin kube a tsakanin masu ganin baikin juna kan rikicin siyasar karamar hukumar birnin Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Uwarano ce muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsatsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. A yayin da yan Najeriya ke shirye-shiryen tunkarar babban zaben gwamna a jihohin Bayelsa da Kogi cikin wata mai kamawa, tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC Professor Atahiru Jiga yayi gargadi game da yadda yace al'ummar Najeriya fa sun fara yanke kauna da tsarin ayyukan hukumar zabe a wannan kasa. Professor Jiga ya fayyace hakan ne a lokacin taron shekara 20 na mulkin demokradiyya da Tell Magazine ta shirya a birnin Abuja. Yana mai cewa daga cikin alamomin hakan har da rashin fitowar mutane rumfunan zabe da kullum raguwa yake yi tun daga shekarar 1999 da aka sauka daga mulkin soji. Atahiru Jiga yayi gargadin cewa muddin ba a kula da kyau ba, hasashen da hukumar kula da bayanan sirri ta kasar Amurka ta yi cewar akwai yiwuwar a samu darewar kasar nan zai iya tabbatuwa. A cewar sa, rashin fitowar jama'a rumfunan zabe alama ce ta yanke kauna da kuma rashin yarda da jama'a suka fara yi da jagorori a fannin na zabe. Shi yasa kaso mafi rinjaye na waɗanda suka yi rijistar zaben ba su fito sun kada kuri'ar su a babban zabe da ya gabata ba. A cewar sa, yarda ce mai karfi tsakanin al'ummar kasa masu zabe da hukumar da aka dorawa alhakin gudanar da hakan, wanda wannan yarda ta fara samun tasgaro kuma an fara samun kuma bayani da ci gaban da hukumar ta fara samarwa tun zaben shekarar 2015 da shi Jegan ya jagoranta. A dan haka, a cewar sa, akwai bukatar a yi aiki tukuru domin kare kima da nagartar hukumar zaben kafin shekara ta 2023. Ko da dai Jega bai gushe ba, ya ce akwai ci gaba da aka gani a yan shekarun da suka gabata, amma duk da haka ya ce akwai fargabar cewa ko za a sake fuskantar matsala makamanciyar wadda aka gani a baya idan har wacce shekarar zabe ta 2023 ta zo, musamman idan za a ci gaba da safarar kudade a jaka da muradin sayan ƙuri'un talakawa tare kuma da amfani da ƴan bangar siyasa. Shin ko akwai wani ƙarin haske daga masana kimiyyar siyasa dangane da wannan lafazi na Professor Atahiru Jiga ga Professor Kamilu Sanfage?
To shi dai batun kin fitowa ta masu kada ƙuri'a, wato masu zabe, yana cikin abin da ake magana a turanci ake cewa boran masu zabe, wato voters protest. Shi wannan bore na masu zabe yakan dauki salo daban-daban. A wani gurin idan masu zabe suka zamanto ba su gamsu da tsarin ba, ko wani dalili yasa su ga cewa su abin baya biya musu bukata, to mafi akasari akan samu mutane su ke fitowa ranar zabe. Shi yasa zaka ga zaben bai armashi ba a samu mutane kadan. Sannan kuma shi wannan bore na masu zabe wani sa'in yakan dauka ne cewa za a samu fitowar ma da yawa, amma in an zo maimakon zabi mutane wanda suke kan gwamnati, idan ba su gamsu da rikewar kamun ludayinsu ba, to boran masu zabe kan iya daukan cewa idan masu zabo sun zo sai su juyawa wa'anda suke kan mulki su zabi wani maimakon wannan. To kaga duk wannan inda aka duba shine abin da a kimiyyar siyasa kuma a turance kai ake kiran shi boran masu zabe. To shi kuma a gaskiya a inda aka samu mutane ba su fito ba, koko a inda aka samu mutane sun juya, wannan ya nuna haƙƙi ne na kan shugabanni su lura su ga me yasa mutane ba su ka dauki irin wannan hali.
Abinda hasashe ya nuna na bangar siyasa da kuma sayi ƙuri'un al'umma da sauran matsaloli waɗanda suke kasar zaben da shi talaka yake so, wato ta fuskar zabe, baka jin wannan shi ma yana daya daga cikin abubuwan da wata kila suka taka rawa din wajen yanke kauna?
Kamar yanda na faɗa, ai rashin gamsuwar jama'a shi yasa suke kin fitowa din. Akwai kuma dalilai da yawa da za su iya sa mutane su ki gamsuwa. Wani sa'in ichi irin wannan siyasar bangar ita kansa za ta sa mutane su ki fitowa ko dai dan tsoro ko kuma dan suna gudun kada a ci mutuncin su. Shi yasa zaka ga idan irin wannan ne mutane waɗanda ma ake ganin masu mutunci masu sanin ya kamata domin kar a ci musu mutunci zaka ga sun ki fitowa. Wasu kuma tsoron abin da zai faru da su a wajen zaben shi ma kansa yana iya kin sa su fito. Haka kuma kaman yanda ake siyasar ubangida da yanda ake siyasar kuɗi wannan ma yana sa mutane wasu su ki fitowa. Misali tun komin kansa idan ya san cewa har sai ya je yayi ubangida da wani ko kuma sai ya fito da kuɗin da shi ba shi da shi zaka ga mutane duk sun ki fitowa ko su yi zaben ma ko kuma su tsaya a zabe su. Irin wannan ma shi kuma yake sa hatta mata zaka ga ba sa fitowa ko dai su tsaya a zabe su. Dalili kuwa suna ganin irin bakin jini da kuma bakin suna da ita kanta siyasa ta yi ko dan banga ko ko dan rashin mutunci da dai irin su zaka ga mafi akasari mata ba sa fitowa. Dan haka shi dabi'a kin gamsuwa da rashin gamsuwa da abun yana da dalilai da yawa wanda kuma a kowanne yakan iya sa mutane su ki fito a ranar zabe ko kuma su ki tsaya mama a takarar zabe.
Professor Kamilu Sani Fage kenan, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero a Kano. Wannan labari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta sake gurfanar da tsohon shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Professor Maurice Iwu a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin Eko domin ci gaba da tuhumarsa kan zargin almundahanar wasu kuɗaɗe fiye da naira miliyan 2000. Maurice Iwu dai hukumar ta EFCC yana tuhumarsa ne da laifuka guda 4 da suka hada da yin sama da fadin waɗancan kuɗaɗe waɗanda aka ce yana da alaƙa da shirye-shiryen babban zaben shekarar 2015 kuma laifin an aikata shi ne ta hanyar shigar da kudaden cikin sirri ga asusun wani kamfani mai suna Bio Resources Institute of Nigeria Limited a tsakanin watan Disamban shekarar 2014 zuwa 27 ga watan Maris na shekarar 2015 wanda hakan yasa aka fara gurfanar da shi gaban mai shari'a Nicholas Oyebo kuma rahotanni suka ce ya ki amsa waɗannan laifuka da ake tuhumarsa da su. A yanzu da aka sake karkade file din wannan tuhuma hukumar ta EFCC ta buƙaci a hukunta waɗannan laifuka da take zargin tsohon shugaban hukumar zaben da su inda kuma alƙalin babbar kotun ta tarayya da ke birnin Eko mai shari'a Oyebo ya amince da ci gaba da kasancewar wanda ake tuhuma a matsayin beli da kotun baya ta bayar da shi tare da dagawa zuwa 25 ga watan Nuwamba mai kamawa domin fara sauraron wannan shari'a ka'in da na'in. Sai dai batun yaki da cin hanci da rashawa ba sabon abu bane a irin kallon da mutanen ƙasa ke yi wa tsarin da kuma yadda gwamnati ke daukar sa wanda har yanzu a wajen masu hamayya da gwamnatin irin su Yusuf Zara Kofar na isa kawai dai tare ce ke duka goma.
Su ɗan APC suna yaƙi da cin hanci da rashawa ne a cikin ƴan jam'iyyar hamayya mu kenan ƴan jam'iyyar PDP. Duk mutumin da yake cikin jam'iyyar APC duk abin da yace ya ci lalle babu mai tima ta tafas a sauke barin ba kan sani. Ke babu tip da billion. Kuɗin yanke ciyawa a gurin ƴan gudun hijira saboda sauro ina damun su. Miliyan 200 wacce aka fito karar aka ambace ta. A ƙarshe sai aka yi an raba shi da sakataren
nan. Amma ai wannan maganar misali ko ta bata tabbatar da ita ba ko?
Abin da ake magana an magana shi ma ya yarda ya karba bai cire ciyawar ba ya bari sauro ya dinga gudun cizon ƴan gudun hijira. Yanzu misali kuma ga fashola shi ne minista a lokacin sa a lokacin aka bashi ministry guda uku power housing work amma a power nan idan mai shugaban kasa ya tibe shi ya wutan mambila sai ta mai girma shugaban kasa an kusa gamawa amma lokacin da karbe ministry daga hannun sa sai aka tambayi wannan ko sabon wanda aka bai wa aikatan nan ta power sai ce ko share guna za ta wutar saki mambila ba ai ba
sai a gaban kai ga shugaban kasa haka
gashi an gawo duniya ta sani yan jarida sun buga talabijin ta buga dalilu sun buga dalilu sun buga maganar da ake yi shi da atake shugaban kasa sai isa a kama shi ba shi da wani emergency shi minista kamata yi a dade shi ina biliyoyin kudin da aka warewa nepa bai aikin ba ka bar yanzu shi wannan sabon minista da aiki kudaden fa da ake ci yan jami'an APC bula adadin ne ba su kirguba duk wanda ka daga shi ina da kashi a gindin sa amma an yi shi an kyale su magana ake shi ne to shikenan tunda kuna yin magana wannan akan wai su dalla miliyan 25 kudi ne ka halatta a baiwa mutane amma daga shi biliyoyin kudi mutane yake narkarwa amma ba a ce mata ta ba a soke ba to shikenan ka gana ta wuta a makira sai ga ta a kasuwa abokan siyasa yan ka bari ya kamata kai duba falan jinin ka ya dore wannan duk wanda ya ci kudi APC kama shi.
Madashi Yusuf Zara Kofar na isa guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya. Manufofi na gwamnatin APC dai sun dade da fara shan suka daga masu hamayya waɗanda ke cewa ba su gani a ƙasa ba, wasunsu ma ke cewa sun gaji daga fara sa ba su ga ƙafu ba, wanda kuma cikin manufofi da ƙudurin gwamnatin da ke mulki har da farfado da ruhin alaƙar diplomasiya a tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen duniya, wanda hakan yana cikin manyan dalilai da suka sanya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare domin samo ribar da za ta amfana da al'ummar kasa game da sha'anin mulkin da ake yi. Ko da dai a wannan bangare ma akwai masu hanzarin cewa duk fitar da shugaban ke yi babu wata riba da ya taba dawowa da ita, da har ma wasu suke cewa zai ma fi kyautuwa yayi zaman sa ya fuskanci kalubalen da ke damun jama'ar sa a cikin gida. To amma a wannan taki idan ba a manta ba, shugaban yanzu haka yana kan bulaguro zuwa kasar Rasha domin halartar wani taro da ya shafi nahiyar Afirka da kasar ta Rasha. Kamar yadda gabanin tafiyar ta sa kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu ya habartawa manema labarai, ya ce fitar za ta bada damar bunƙasar alaƙa mai kyau tsakanin Rasha da Najeriya. Zuwa yanzu ma tuni tun ajiya shugaban Muhammadu Buhari lawadani suka ce ya gana da shugaban kasar ta Rasha Vladimir Putin. Shin ko a wannan taki akwai wata riba da kasar nan za ta amfana dangane da irin wannan bulaguro na shugaban kasa? Ga amsar wannan tambaya daga bakin Bashir Hayatu Jantale.
Na farko, da shi da Putin su biyu shugaban kasar Rasha suka zauna suka sa yarjejeniya akan abubuwa da yawa. Na farko, gwamnatin Rasha da gwamnatin Najeriya an yadda za a gina titin dogo tun daga Lagos har izuwa garin Kalba City, kilomita 1400. Wannan cigaba ne. Na biyu, mai girma shugaban kasa ya nuna korafi, ya nuna takaicin sa, yayi kira ga shugaban kasar Rasha Putin cewa gidan rodi da ake yi a Ajakuta, rolling mill, damar Rasha take tun zamanin shagari, yana roƙo gwamnatin Rasha ta haƙura ta yadda ƙarƙurar da yarjejeniya a ƙarasa. Putin ya za ƙarasa. Ci gaba na uku, akwai kamfanin yin fulawa shi ma a Lakwaja wanda gwamnatin Rasha shi take yi. A lokacin Bahar Girma shugaban ƙasa ya roƙi Putin cewa a ci gaba. Putin ya sa hannu ya ce a ci gaba. Na huɗu, dama akwai cinikayya tsakanin gas da fetur da gwamnatin Najeriya da Rasha a masana tangal-tangal. Mai girma shugaban kasa ya roƙi shugaban kasar Rasha Putin cewa abin nan a tabbatar da shi kuma a faɗaɗa shi. Putin ya yadda. Karka manta, Najeriya ta ƙara samun fetur yanzu a arewa tsakanin Gombe da Bauchi da Adamawa. To kaga wannan yarjejeniyar da ake da cewa za a buɗa gwamnatin Rasha da Najeriya, manmu na arewa zai tasiri. So da haka ni a fahimtata, mai girma shugaban kasa, duk irin kasashen da ya zaga a duniya da yake yawo ake cewa yana yawo, yana da yawo ne. Amma wannan shine zahiri abin da zai tuci mutane, musamman halin da muke ciki a Najeriya yanzu. Tattalin arziki ya karye kama kama aiki. To wannan ko abin da aka yi a Ajakuta din nan kadan an gama ta, mutum 1200 ne ya samu aiki. Wannan gidan fulawan da shi ma an gama shi, mutum 1200 kuma samu aikin. Ga wannan titin da za a yi na dogo, ga harkar fetur din nan. So da kai in dai mai girma shugaban kasa irin wannan tafiya zai ta yi, to ita tafiya, ita tafiya.
Amma ba wai yarda ba amincewar a zo a kaddamar da shi a ƙasa mutane su gani fa.
To ai duk wanda ya san shugaban kasar Rasha Putin, tun daga Stalin shugaban kasar Rasha ba a taɓa shugaban kasar da baya ƙarya irin sa ba. Shin ya kulla abu tabbatacce ne. Kar ka manta yanzu da Rasha da Amerika kankan suke a duniya, ko ya neman kawaye. Amerika kawon Najeriya ce, Rasha ma kawon Najeriya ce, ta fannin tattalin arziki da yawa. Putin zai so ya burge Najeriya domin Najeriya ta koma kawon Rasha ba kawon Amurka ba.
Ba zai zama kuma ya hada tsamin alaka tsakanin Najeriya da Amerika ba?
Duk duniya, kasashe ko ina guda biyu ne a duniya, ko kana tare da Rasha ba za ka lalace ba.
Ɗayan kuma ba zai ma zama.
Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin ɗalibai da ke nazarin siyasar duniya. Daga cikin ɓangarorin da gwamnatin APC ke fafutuka domin cika alkawari akwai fannin samar da aikin yi a tsakanin matasa, wanda shi ma wannan wani ɓangare ne mai zaman kansa da ke da alaƙa da zargin wasu matsaloli masu kama da wannan batun da ake cewa ka sani wa ya san ka. Domin an karar da shugabanni da alhakin daidaita lamura ya rataye a wuyansu, ya sa Hafizu Nuhu Brigade ya leƙo wannan fili, yana mai gode wa ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke tsayawa tsayin daka domin ganin an yi abin da ya dace a hukumomi da aikatun gwamnati da ke daukar aiki, duk wanda cewa shi ya fuskanci matsaloli a tasa fafutukar ta neman aikin soja.
Ina gode wa kungiyoyi masu zaman kansu sakamakon sa ido da suke yi akan iban ma'aikata matasa, musamman majalisar dattawa. Ni na ga kokarin su, ina gode musu, ina yaba musu daukar matasa aikin yi ga kowane bangare akan kasan nan ba tare da an nuna wani fifiko ba. Amma wani lokacin a ma'aikatu da dama sai ka gani cewa in mutum yana neman aiki in ba ka san wani ba ko makamacin haka, kai ta neman aiki aikin nan ya ki samuwa, sai ka je ka nemi aikin nan ma ka cike ka'idodin da ake bi, sai kuma kaga an kawo wani shafaffe da mai a mota a sauke shi go cikin ku, ku da kuka yi wahala ba za a kai ku aikin ba, ku da kuka fito kuke neman aikin a girgire rido a taimaka muku, ba za a taimaka muku ba. He dan wane ko kuma wanda ya bauta wa jam'iyya ana neman siyasa?
Kana da hujja?
Ni din nan misali wajen sikirinin shida fa nayi, ina dan jihar Kano.
Kaman ya sikirinin shida a ina kuma?
Na yi sikirinin tun ana yin sikirinin a wannan jahohi da bangare-bangare daban, har aka kawo sikirinin kowa zai a yankin sa, kuma na ai suke nayi ɗaya nayi biyu
na aikin me
na aikin soja kuma nayi ɗaya nayi na biyu nayi hantu shida a ce wai har yanzu ban ci ba
in kace screening ya ake yin screening
screening din abinda ake yi shine ana zuwa ana tantance takardunku da waye kai a duba takardunku a zuwa muku wani gwaje-gwaje na tsayi na lafiyarka na makamacin haka na gudu na exam kuma gudun nan ni ma kaina na ci gudun shine ma abinda ake so da lafiya kuma din na ci ya kamata a ce gwamnati ai ta duba wannan korafi fa da nake yi a ce maka a shiga laban dan a ƙara sa ido akan wannan aiki
kai me yasa kake sha'awar aikin soja
abinda yasa nake neman aikin soja kamar ni matashi mai karancin shekaru to in ban fito ni ma na nemi aikin nan dan in kare ƙasa ta ba to sai mun tsufa kenan zamu ce zamu zo mu taimaka ƙasar mu ko kwaya ai shi yasa ni na shigo yanzu da dama ta nake roƙon gwamnati a sa hannu a cikin lamarin nan dan in samu wannan aikin domin ni matashi ina son kare kishin ƙasa ta
Matashi Hafizu Nuhu Burger kenan mai mafarkin zama sojan Najeriya da hanyar daukar aikin ke kawo tasgaro. Kalaman ministan aikin gona na kwanakin nan yana cikin batutuwa da ke ci gaba da daukar hankali. Wasu ina ganin akwai bukatar a yi wa mai girma minista uzuri. Wasu kuwa cewa suke babu fa hadin buri da gada. Ballantana a yi ikirarin abincin naira 30 zai kosar da mutumin Kano saboda daukewar yunwa a Najeriya. Cikin masu bawa wannan lafazi na minista kariya har da Malam Muktar Salisu wanda cikin shirinmu na yau ya leko yana cewa idan an yi duba na naki game da kalaman mai girma minista Sabana Nono za a ga cewa tabbas akwai kamshin gaskiya
Sabana Nono yana magana ne akan gudunmuwa da gwamnatin Buhari ta bayar akan dagewa a duk koma noma shin duwan ba koma gonan nan ya taimaka wajen samar da abinci ya yawaita kuma samun da shi da yawaita da ya samar da saukowar abincin ya kai ga kadamin da a yanzu ana kan kakar abincin ya kai ga an abinci ya sauko da wannan kwatancin da yake yi ai ba ƙarya bane idan magidanci kamar ni zan iya sayan dankali na sai dankali na naira 100 ba dan kuma saboda fa dubo da yasa yanzu bai fi 1000 da wanda da abuwa yasa naira 100 na sai dankali naira 100 naje na sai man da aka soya man dankalin bai fi naira 50 ba na sai
gawo man da za a soya dankalin naira 100 naira 50
warai kuwa wallahi tallahi
kar baka a ce ka zama nabi
minista ba shikenan sai haka ne ta yi dama rai na sai an soya dankalin na mu shi da muka ci kuma da yadda Allah ko dan tsuwa ne ba ka fara ba wanda bai kushi ba cikin mu dai ayana mu shida
sai cewa shi ba wai a sai dankali ba sai yace za a je a saya a ci a koshi
misali nake magana ai koshi yake magana kuma bai ce abinci kaza ba bai ce shinkafa da ake ta kwakwazo wai shinkafa ana tambaya mai shinkafa biwa mun da kaza shi abin da nake magana shine bayan wannan ka sani da sai ragarin rogo misali wannan sun dauka garin rogo kamar kaskanci ne sun dauka shinkafa wanda expect da ake to garin rogo ya fita na sai shi ma na naira 100 na sai garin kwaki mai kanshi sabo na naira 50 na sai salad da tumatur da kokumba duka in ka hada bai fa 180 ba kuma ya wadatar da mun ci mun koshi ni a na wannan naira 30 din gaskiya ne za ta iya shirwa bayan kuma muna kakar abinci kuma abincin ya wadatu fiye da yanda gwamnatin Buhari ta tayar a baya ana ta tara kayayyakin waje ya taru
Malam Muktar Salisu kenan guda cikin masu goyen bayan manufofin gwamnatin APC a Najeriya. Yanzu zamu dawo nan Kano da nan gaba kadan zamu leka karamar hukumar birni domin daukar kalaman da ke ci gaba da tada kura kan rashin jituwar da ta haifar da zaman doya da manja a tsakanin wasu jagororin siyasa. Amma kafin nan zamu fara shiga karamar hukumar Nasarawa da muka ji shugaban karamar hukumar Honorable Lamin Sani na kalaman kaddamar da bayar da kayan makaranta kyauta ga daliban firamare a yankin.
Ina son godiya ga mai girma gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa yadda ya kirkiro wannan tsari na bada ilimi ya zama dole kuma ya zama kyauta a cikin wannan jiha tamu mai albarka karamar hukumar Nasarawa za ta kasance a sau na gaba-gaba wajen tabbatar da cewa wannan kudiri na mai girma gwamna ya cika a cikin yadda Allah muna da yara a yanzu haka a makarantun mu na primary wanda yawan su ya kai 268,500 wanda kusan adadin wata jihar ne a wasu kasashen amma a Nasarawa ƴan makaranta kawai muna da mutum 268,500 babu shakka na karamar hukuma ba abinda zamu sai dai mu yi Allah godiya bisa yadda ya bamu yawan al'umma masu hazaka irin wannan haka kuma a yara da aka dauka a wannan shekara muna da yara mutum 28,239 wanda dukannin wannan yara mai girma gwamna ya sa hale za a ba su uniform kyauta domin su shiga isi ilimi kyauta wanda a yau kaddamar da wannan bada uniform kyauta a wannan primary ta Tudun Mutala inda zamu ba wa yaran da aka suka shiga wanda suke ECC za su koma primary za mu ba su da kuma wanda za su shiga ECC din ma a cikin yadda Allah ha kuma wannan bada uniform zai tafi dukkanin primary 33 wanda muke da ita a cikin wannan karamar hukuma a cikin yadda Allah a ƙarshe ina godiya ga mai girma mataimakin gwamna wanda ya samu wakilcin babban famalar sakataren
Algon Honorable Lamin Sani kenan shugaban karamar hukumar Nasarawa. Sai dai kuma a yayin da yake wannan lafazi shi kuwa Comrade Ilyas wakili shigowa yayin wannan fili yana kira ga mahukunta musamman a wannan yanki na Nasarawan da su kawo musu dauki kan cututtuka da mutanen su ke diba dalilin wata shara da yace ana tarawa a cibiyar kula da lafiya dake mazabar Kaura Goje
wannan dan talikin asibiti namu da wannan bola da take cutar da al'umma da kuma rashin hanyoyi da kuma abin da ya shafi makarantan mata kannan mu sai da shi ga tsakiyar sabon garin makarantun gwamnati wanda kuma hakan ya saba da al'adar waɗanda suke rayuwa a sabon garin da kuma addinin su mai girma gwamna kai wa Allah ka taimaka ka cire mana wannan bolar mai girma gwamna Rema Sab lokacin da muka zo a baya muka kira mun yi kira akan a kwashe mana wannan bolar Rema Sab suka zo so dai suka kwasa ba su kwashi 1/20 din bolar nan ba mai girma gwamna wace irin al'umma ce wannan da zata rayuwa cikin jin dadi alhalin asibitin wannan al'umma yana kan bola makarantar yaran al'umman nan suna kan bola
wai duk da kokari da gwamnatin jihar take ta kwashe shara guri ku ba ku san da hakan ba
mun san akwai Rema Sab amma ba ta aikin da ya kamata Kaura Goce
amma me da yana tunda wannan shara ta ci ka ƙara matsawa can wani guri domin zuba shara
shine abinda muke kira ga mai girma gwamna mun jere Rema Sab suka ce mana ba su da motar da za ta zo ta tura wannan shara gaba to muna kira ga mai girma gwamna a nemo kamfanin da zai tura mana wannan shara gaba ta nisan ta da asibiti wannan asibiti yana cutar da al'umma
kan ku kira ga gwamna ina wakilanku na wannan yanki duk ba su san da abinda ake ciki ba
wakilan mu muna kira gare su Nasir Al-Ahmad dama mun ga ya maka cewa shekara 12 kake a majalisa har yanzu ba kai mana constituency project din ka daya dole mu canza ka dubi
da asibiti sarawa na da fadi ba wai sai Kaura Goje kawai
ai in dai ka kawo Kaura Goje kauri a Kaura Goje to ka ga mutun Nasarawa dan haka mu za mu zaba muna da yan siyasa yanzu a Kaura Goje waɗanda za mu tsayar irin su ambassador Garba mai magi Kaura Goje mun nade kafar wandan mu za mu nade zare da kai irin na damban siyasa Nasir Al-Ahmad kuma sai mun kai ka kasa in har yan fage za su ringa cewa honorable Goro dingayi to mu yan Nasarawa mun ce denayi honorable Nasir
Al-Goje kuma za ku yi canjin shi
ba shin shi na muke ba
Comrade Ilyasu wakili kenan daga mazabar Kaura Goje a yankin karamar hukumar Nasarawa yanzu kuwa zamu leka karamar hukumar birnin Kano domin daukar kalaman Alhaji Abdulhadi Dalhaji Awilo wanda ke murna da jin sunan gwanin samu tare Ishaq ya kasai a cikin kunshin sunayen waɗanda ake shirin bawa mukamman kwamishinoni a kunshin gwamnatin Kano a cewar sa yana da nagarta da zai bawa maras dakun ya Ahmadin ya samu wannan dama
dan za a tabbatar da mutare shiga matsayin commissioner karo na biyu ni ina ganin wannan abun ma ai ba abinda ma mutane za su dinga sa hasadarsu da bakin ciki bane a ciki ka ja girman ka koma gefe ka ji da badakallan ma da take a tare da kai wanda aka tono ta kai a cikin jihar Kano ma tafiya ba za ta yi maka dadi ba
su sun ce suna ganin mutumin da aka bawa rukun shugabancin karamar hukuma a wancan lokaci yayi abubuwan da ba daidai ba anya matsayi na commissioner zai iya masa
to ai ina ganin shi ba maganan ma karamin kuma binya yake ba domin duk portfolio local government babu inda mutare Ishaq babu ire-iren mutanen sa dan gogoro maya nasa waɗanda ya kafa su a cikin tafiyar Gandujiya
a wannan gidan da ba kasuwar kofar mai da aka ce yayi wannan kana
gani ka san shi har abada dan adam kowa so yake a ce shi za a yi wa daidai duk mutumin da gyara yazo ya biyo ta kansa sai ya ce shi ba daidai aka yi masa ba domin kasuwar kofar mai duk mutumin da ya shige ta yanzu ya san cewa an samu ci gaba fiye da abin da yake
a cin kushe a matsayin
babu magana cin koso a kasuwar kofar mai a yanzu idan ka je da motar kwana ma za ka shiga kowane layi ka je ka shuta babu kasuwar da take kasuwa a yanzu ake kasuwanci ake hada fiye da kasuwar kofar mai
to kai Awilu wannan magana kake amma an ce za ka kusan sharori sun yawa mai girma gwamna yana watakila ayi ba
wani maganar ayi ba domin ni ina ganin cancantan mutari Ishaq ya kasai a matsayin commissioner ma a gurin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdulla Umar Gandije matsayin sa ya kai idan General Muhammadu Buhari ya aiko a turo masa wanda za a bawa minister ni ina ganin a jihar Kano babu wanda mai girma gwamna zai tura banda mutari Ishaq ya kasai
anya commissioner ma ana kila wakala
ina ai jajircewar sa ake dubawa domin babu mutumin da portfolio local government yake dawainiya da al'umma kai hasali ma kamar ni din nan babu mutumin da ya jawo ni cikin harkar Gandujiya ina dan karamin hukumar Gwale kamar mutare Ishaq ya kasai
Alhaji Abdulhadi Dalhatu Awilo kenan dan siyasa karamar hukumar birnin Kano to amma kamar yadda aka sani ne akwai bangarorin yan siyasar yankin da dama da ba sa son a bada wannan dama ga mutare Ishaq ya kasai sakamakon zargin sa da suke yi da rashin iya jagoranci da sauran matsaloli a batun rike amanar al'umma wanda wannan ya janyo cece-kuce da mata da jijiyar wuya har ma wasu ke cewa muddin gwamna yayi wannan hukunci to lallai tamkar ya sayi rariya ne wanda nan gaba dole za ta zub da ruwa matsalolin cacar bakan da ta barke a dalilin wannan batu ta haifar da fitar kalamai da dattijai ke ganin su a matsayin na rashin da'a a tsakanin bangarorin biyu dake hamayya da juna, wanda hakan ya sanya dattijo Umar Liman dan Fulani lekowa wannan shiri da shawara ga masu ruwa da tsaki.
Manya ne sun yi wa juna magana, ban ji dadi ba, kuma har sun sa wasu yara wanda musamman da'a ba gaskiya bane kuma basu san da'a ba har sun zage Gali Umar na Abba. Gali Umar na Abba babban mutum ne, yayi sifika a Najeriya an sani. Hamza Darma yayi alƙalanci, Muntari yayi chairman, manya ne. Amma ina so su kira shugaban karamar hukumar municipal dattijo ne, ba yaro bane, su kira Sani Kulli su zauna su yi magana.
Ba magana ce ba ta wani sabani a tsakanin su ba, magana ce ake yi akan nadin da ake tunanin gwamnatin Kano za ta yi wa Muntari Ishaq ya kasa. Su matsayin su na dattawa suke ganin cewa akwai lam'a tunda an gwada shi a baya, watakila sun ga kurakuren da ya samu.
Eh, kurakure ne wanda in mutum ya yi rubutu a allo, malamin kiransa zai ce yi karatu inji, sai ya jara masa karatu. Amma ba ga mutane wane ya yi rubutun allo bai san shi ba, ba daidai ba ne.
Me kake so ka ce?
Hamza Darma sai ya kira Muntari ya gaya masa kana da laifi kaza, kana da laifi. Muntari sai ya tuba sai ya bari.
Ba yana ganin ba laifi da aka yi masa ba ne, laifin da aka yi wa al'umma ne.
Eh, to laifin da aka yi al'umma a matsayinsa na dattijo na alkali sai ya bari. Sai al'umma sun kawo kara kan nan ya yi magana. Amma Gali Umar na Abba da shi Darma suna da laifi domin manyan mutane ne.
To ina mafita yanzu?
Mafita ina kira su kira mutum uku na zauna su sulhunta. In ba ta yi ba, ɗaya a cikin su ya kai wa gwamna. Gwamna dole ne ya yi. In sun kasa, gwamna ya yi ya kasa, sai kau da su ya sa wasu.
Alhaji Umaru Liman dan Fulani kenan guda cikin dattawan siyasa a jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman. Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.